Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4:30 na yammaci agogon mu a nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Litinin 7 ga watan Satumba shekara 2020, Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan hanyoyi da masana ke ganin za a bi don kawo ƙarshen fitintunin addinai da kabilanci a Najeriya. Daga nan sai mu duba batun kafa Jami'ar Sufuri a garin Daura da ke jihar Katsina, mahaifar shugaban kasa Muhammadu Buhari. Kana wani hali manoma da makiyaya ke ciki a wannan yanayi na damana? Idan kuma Allah subhanahu wataala ya bamu dama, za mu kawo muku rahoto na musamman daga jihohin arewa maso yammacin Najeriya. Kana muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Manyan 'yan siyasar kasar Jamus na kira ga shugabar kasar Angela Merkel da ta yi watsi da yarjejeniyar aikin shimfiɗa bututun iskar gas mai suna Nord Stream 2 na biliyoyin daloli wanda zai hada Rasha da Jamus saboda gubar da aka sama dan adawar Rasha Alexei Navalny. Suka ce babu yadda za a yi su yi shiru game da wannan yunkuri na kisa, kuma tsaye da aikin na Nord Stream 2 zai aike da sako karara ga Rasha cewa wannan al'amari ya fi ishe mu. Rasha dai ta yi shakulatun bangaro da zargin cewa hukumomin kasarta na da hannu a abin da Jamus da wasu kasashen yammacin duniya ke cewa yunkuri ne na kashe Navalny, wanda yanzu haka ake masa jinya a asibitin jami'ar Charité da ke birnin Berlin. Hukumomin China sun daina baiwa 'yan jaridar kasashen waje da ke aiki ma kafafen yada labaran Amurka takardun shaidar izinin aikin jarida na baya-bayan nan a ramuwar gayyar da ke faruwa tsakanin Amurka da China game da harkokin tattalin arziki da diplomasiya. 'Yan jaridar da suka rubuta takardun bukatar sabunta izinin aikin jarida mai wa'adin shekara guda, a maimakon haka an ba su takardar izini na wucin gadi da visa mai wa'adin watanni biyu kawai. Kafar labarai ta CNN ta tabbatar cewa ɗaya daga cikin wakilanta, haifaffen Amurka David Culver, na ɗaya daga cikin waɗanda wannan shawarar da China ta yanke ta shafa. Jaridar New York Times ta ce baya ga CNN ma, akwai wasu 'yan jaridar da ke aiki ma The Wall Street Journal da Getty Images waɗanda abin ya shafe su. Jaridar Times ta ce ta jiyo daga wani ɗan jarida cewa hukumomin ƙasar China sun ce muddin gwamnatin Trump da yanke shawarar korar 'yan jaridar China waɗanda yanzu ke aiki da wani sabon tsarin visa da ma'aikatar harkokin tsaron cikin gidan Amurka ta bullo da shi, to China za ta ɗau matakin ramuwar gayya. Yanzu ƙasar India ta zarce ƙasar Brazil a matsayin ƙasa ta biyu a duniya a yau masu ɗauke da cutar corona. Yau Litini, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ba da rahoton samun sabbin kama da cutar wajen 80,802, wanda ya sa adadin masu ɗauke da cutar a ƙasar ya ƙaru zuwa sama da 4.2 miliyan tun bayan ɓarkewar cutar. Ta kuma samu ƙarin adadin mace-mace wajen 1,016, wanda ya sa adadin waɗanda cutar ta kashe a ƙasar ya kai 71,642. Ƙasar Brazil ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar wajen 14,521 jiya Lahadi. To amma a yayin da yanzu take bayan India a yawan masu ɗauke da cutar, har yanzu ita ce ta biyu bayan Amurka a yawan waɗanda cutar ta kashe, inda take da 126,550. Amurka na kan gaba da yawan masu ɗauke da cutar 6.3 miliyan da kuma waɗanda cutar ta kashe 189,000. Dubban masu zanga-zanga sun yi gangami jiya Lahadi a Minsk, babban birnin ƙasar Belarus, suna kiran shugaba Alexander Lukashenko da yi murabus, yayin da zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar ta shiga sati na biyar, biyo bayan zaben da ake takaddama a kai wanda ya baiwa daɗaɗɗen shugaba nasara. Masu zanga-zangar, waɗanda wasu suke ta ɗaga murya suna cewa tafi can da kuma kai ɓera ne, sun yi ta kada tutocin ƴan adawa masu launin ja da fari. ƴan sanda da sojoji sun killace yankin tsakiyar birnin Mis, to amma ba su hana masu zanga-zangar maci zuwa harabar gidan shugaban ƙasar ba, wanda ke da nisar kimanin kilomita 3 daga yankin tsakiyar birnin. ƴan sanda da jami'an tsaro na farin kaya saye da maskin kariya sun yi amfani da motocin yaƙi da ruwan zafi da barkonon tsohuwa da kuma kulaki wajen ƙoƙarin tarwatsa masu zanga-zangar. Lauyoyin mutumin nan da ya ƙirƙiro kafar kwarmata bayanan sirri ta WikiLeaks Julian Assange da lauyoyin gwamnatin Amurka sun buga muhawara a wata kotun birnin London a yau ɗin nan Litini a muhimmiyar shari'ar nan ta buƙatar ta sakiyarsa wadda annobar corona ta kawo jinkirin yi. Assange, wanda ya shafe kusan shekara guda da rabi a kursunan Burtaniya, ya zauna cikin makebar wanda ake tuhuma a kotun Old Bailey, inda ya kiyarda da buƙatar Amurka ta attaso mata kiyarsa. Magoya bayansa da dama, ciki har da sananniyar madinkiyar zamanin nan Vivian Westwood da budurwarsa Stella Morris, sun taru a harabar kotun gabanin sauraron shari'ar da safiyar yau Litini. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin Amurka sun tuhumi Assange ɗan ƙasar Australia mai shekaru 49 da laifuka 18 na leƙen asiri da amfani da kwamfuta ba bisa ƙa'ida ba, game da wallafa wasu bayanan sirri na sojojin Amurka shekaru 10 da suka gabata. Tuhumar na tafe da hukuncin ɗaurin shekaru 175 tsanani. A ƙarshe, kasuwannin hannayen jari na duniya da yau Litini ba yabo ba fallasa, yayin da akasarin kasuwannin Asiya suka yi asara, su kuma na Turai suka nuna alamar miƙewa. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta yi ƙasa da 5.5%, ita kuma S&P ASX ta Sydney ta ƙaru da 3%. Shanghai Composite ta yi asarar 1.8%. Kospi Index ta Seoul ta miƙe da 6%, a yayin da ita kuma TSEC ta Taipei ta yi ƙasa da 2%. Zuwa hada-hadar yammacin, Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da 4%, Sinsex ta Mumbai ta ɗingire da maki 8. A halin da ake ciki kuma, FTSE ta London ta miƙe da 1.1%, CAC 40 ta Paris ta yi sama da 9%. Ita kuma DAX ta Frankfurt ta miƙe da 1%.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a duk lokacin da al'umma ta tsinci kanta cikin hali na rashin fahimta ko dai bambancin addini, aƙida da ƙabilanci, to babu shakka za a samu tasgaro a yadda ake gudanar da al'amura a yankin. Maslaha ɗaya ce a samu fahimta a tsakani. Kwamitin manyan addinai a Najeriya, ɓangaren Musulmai da Kirista, sun gudanar da wani taro don nemo mafita. Nasiru Adamu El-Hikaya ya halarci wannan zaman.
Sakataren kungiyar na gefen Kirista Ibrahim Joshua da Alhaji Ibrahim Yahaya na Musulmi sun ce cusa mutane a gida tsoron Allah za ta taimaka ainihin wajen sulhunta su da ana su zaman gaba da juna.
San zuciya ne don ba addini a duran duniya da ya ce wani ya kashe wani. Kuma bi da kaga ake yi na bin addini, akwai hanyoyi da littattafan nan suka wajaba. Duk wanda ya kisa san zuciyarsa ne, ba addini da ya ce a yi kisa a duniya. Da haka nake jan hankalin jama'a a zauna lafiya. Wabi tafarkin Allah, wanda muka iya Allah ya iya mana, wanda ba mu iya ba ma Allah ya iya mana, don komai namu al'amarinmu mayar masa a hannunsa. Nagode.
Saudan Kaduna akwai abubuwa da yawa, akwai magana na kabilanci, da akwai magana na government, akwai magana na addini, ko musulunci ne ko kristoci ne. Amma yanzu muna so mu kira government da stakeholders, abubuwa mutane a cikin ku hada kai, ku yi shawara nan saman lafiya. Kasan in ba sauna da kai ba a yi magana, saman lafiya bai sai. Amma alhamdulillah mu hada kai mu yi saman lafiya.
Ita ma 'yar kungiyar Lanta na Bako Abdullahi na nuna takeicin da zarar an samu fitina, mata ne kan zama mafi shan wahala.
Saboda idan waɗannan abubuwa suka tashi, mu mata da yara mu muke samun kanmu a cikin haula'i, saboda haka muke kira a dauki kokwaran mataki. Abu na Kaduna yana nema ya wuce gona da iri, yana nema ya shafi kasar mu baki ɗaya Najeriya. Mun yi fama a shekarun baya haka a Kaduna aka dan samu maslaha. Mun yi kamar ni da na fito jihar Plateau mun samu waɗannan rigingimu. Allah ya kawo mu lokaci da mun fara samun sauƙin abun. To yanzu mun kai ga lokaci ne da duk abin da ya faru a jiha ɗaya, ƙasan gaba ɗaya an sawa take ana duba shi da fuska daban-daban. Abu kuma da in aka ce addini ya shiga, to an san fa rikicin addini baya tsayawa nan kusa. Abu ne da zai ci gaba da ruruwa kaman gaushin wuta ne, yana ruruwa yana mana illa. Ga halin da muka tsinci kanmu yanzu a Najeriya.
Tsohon shugaban matasan kungiyar Kristocin Najeriya Kan Pastor Simon A.S. Dolly ya halarci taron, yana cewa fitinar addini na da saurin yin illa.
Sai dai kuma shawarar ne nake so in bayar su gwamnatin Kaduna da ya kamata su yi nazari da karfi su ga sun ci karfin wannan matsala. Domin abun nan ya dade maganar sadan Kaduna ba yau bane, ba wannan gwamnati ba ya ji ba ana yin wannan kashe-kashe. Amma har yanzu an gagara samun menene dalilin wannan abun. Kuma abun nan ya kawo mana matsala da yawa, kuma abun nan ya shafi ta wancan gefen, haka kuma zai shafi ko ina a wannan kasa. Kuma duk rigimar da kaga ya hada da maganar addini da maganar kabilanci, to magana ne abun tsoro wanda in ba doke mataki da gaggawa ba zai iya farke ya zama wani abu daban.
Kungiyar dai na bisa jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ne da kuma shugaban kungiyar Kristoci Reverend Olasufo Ayokunle. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga Najeriya sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda manoma da makiyaya ke kokawa akan yanayin damuna, wanda yanayin ke ƙara ba su tsoro akan amfanin gona. Haruna Mamman Bako ya haɗa mana wannan rahoton.
Yayin da ake ci gaba da shatata ruwan sama kamar da bakin ƙuriya a jamhuriyar Nijar yanzu haka, a sassa da dama na ƙasar ana fuskantar ambaliya a garuruwa da ma filayen noma. Kodayake Malam Suleiman shugaban ma'aikatar gidan gona ta gundumar birnin Gwanne na cewa an kai shekara 20 ba a samu ruwan sama kamar irin na bana ba, kuma abin zai sa a samu albarkatun gona kai a ƙarshen ayyukan noman damana masu tarin yawa.
Tunda aka riba fannin ruwa da aka samu bana da yau dai, duka post cikin nan shida da ke rimu na ma'aunin ruwa, duka abin da suka ruwa da ke daga wanda suka 700 millimeter 750 har zuwa daga millimeter 450 zuwa 757 a kan kenan. Duka ruwan da aka samu yanzu kenan bana babu shaka kayan da mata kare wasu post sun samu millimeter 800 kenan. Wannan millimeter 800 an tura shekara 20 kuma ba a same shi ba. Ga halin da yanzu da gwamnati ke taya ba a zancen hori, sai da zancen zai ga kasa ko sai da ci kasa wannan wurin da ba su da karhi na tunni na taya ba a samu staki ba, su ne za su samu matsala. Mai suna sauran wurare inda yake da masu kwari. Alhamdulillah. Yanayin cije-cije aka ɗauka yanzu da yawan ga satin abin da muke da mutane matsala kawo komen ɗan alela can muke da fara arewacin ta kawo san ɗan tunniki na garin mai tama. To shi ma mun tura magani tun wancan satin suna can suna taratuma. To su zai ne problem mai, amma ga halin yanzu in ma akwai ƴan kwari-kwari ba a ci ba a samu, amma dai alhamdulillah ya bani da sauki. Ruwan Niger sun shiga sosai inda wurin cikin gonaki sai cikin komen ɗin Barnaa, tunda akwai garin ya kai wajen gari goma wanda gonakinsu da yawa na kanan haske da yawa cinye su cikin ruwa suke, amma da akwai garukan suna da dama.
Noma kan tafiya ne kafada da kiyo, inda Malam Ibrahim Gadaje shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na gunduma birnin Kwanni cewa a bana akwai ciyawa dabbobi sosai.
Wajen abincin dabbobi sai mu ce dai alhamdulillah, ko da shike departamentin Kwanni departament ne wanda shike inda ma ta huce akwai bisa shi da dama suna zakuwa na nan ga wurin kiyo daga arewa dun sa sabkowa. Yanzu gwargwadon daya abinda muka gani bisa ga yanayi ciyawa da akwai ta gwargwadon hali, akwai ta wajen ka dauki bandikin north ta wajen bayan zanga can shara dama wajen korab yana da dama, da nan kuma ka dauka wajen ban north ta kominikin tsarnawa yankin wajen na bingire da tsona goma shi ma ta sabuta alhamdulillah. Inda muka gani abin ya dan cikas kadan can cikin gunduma cikin kominikin Bazaga mun ka dauke wajen yankin mazoji jiko na abisha dan ragani kadan, ba babu ciyawa, akwai ciyawa kenan. Wanda muka fatan mu same ta ne bata samu haka nan ba shi ma nan hakan kani sun yi bisa ga hilayen kiyo to bisa lahiyar dabbobi sai ce alhamdulillah duk da har yanzu dai bamu samu ni koki wanda aka ce mana dai akwai matsala ta rashin lafiya ba
duk da illolin da ruwan sama suka haddasa har ma da rasuwar rayuka waɗansu wurare ana zaton cewa damanar wannan shekara za ta kasance ta tarihi mai albarka da zaran aka ci gaba da samun ruwan sama har zuwa ƙarshen damana a jamhuriyar ta Niger Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jihohin arewa maso yammacin Najeriya wanda Sani Shu'aibu manufashi ya hada muna
kamar sauran kasashe masu tasowa na duniya a can ma Najeriya yanayin rayuwar al'ummar kasar ya yamutse sabili da zaman dirshan da gwamnati ta sanya mutane suka yi a kokarin ta dakile yaduwar cutar corona wanda suka shafe sama da watanni biyar a gida ba aiki bare sana'a tare da sauran hada-hadar fafutukar bidar halaliya tsadar kayan abinci da na matsarufi sun kara jefa su cikin kunci kwatsam sai ga batun alin farashin mai da na wutar lantarki hakan ya kara jefa al'ummar kasar cikin halin ni'a su inda ala dole attajirai ma'aikata yan fansho da talakawan kasa baki ya zo daya ga kuma hujja comrade Nasiru Kaddar babban sakataren kungiyar kwadago ta Najeriya
hadaddiyar kungiyar kwadago ta NLC ta Najeriya tuni da muka ji wannan sanarwa shugaban wannan kungiya Ayuba Obba ya fito ya kalubalanci wannan abu tuni muka aike wasika wa fadar shugaban kasa zuwa wanda addu suke da hannu a cikin wannan al'amari cewa ƴan Najeriya sun yi tur da wannan abu bamu ji dadin sa ba kuma mun kirawo taro na to ƴan jaridu inda muka bayyana ra'ayinmu cewa wannan abu bai dace ba a cikin wannan lokaci da ƴan Najeriya suke fama da maganan COVID-19 inda al'amura ba su daidaita ba aka sake kullo musu da wata gashin ta mutan lantarki magana kuma na karin mai a mu cewa muka yi ai sai a gyara refineries din nan in aka gyara refineries din nan mun yi imani ko mun tabbatar da cewa ƴan Najeriya za su sai mai a farashi mai rahusa ba wai gwamnati ta fito ta ce ita babu ruwanta da maganan mai ta mika ƴan kasuwa ba ai aikin gwamnati shine ta kawo yaluwa na jin dadi da more rayuwa da ilimi da tsaro wannan shine aikin gwamnati sai babu yadda za ta ce ta cire hannunta maganan man fetur a Najeriya wannan kaga ba tsari bane da kungiyar kwadago za ta saurara saboda haka nan muna tuntuban wato sauran kungiyoyinmu mu tabbatar da cewa gwamnati ta saurari talaka
to comrade kuna tunanin ko daukan wani mataki nan gaba misali idan gwamnati ta ce ba za ta iya komi akai
in Allah su yarda akwai matakan da kungiyar kwadago ta NLC da kuma TUC za su hadu a dauka a yanzu zancen da nake da kai muna binnin fatakon ne inda makamancin irin wannan yadda ma'aikata suke ci wani hali ake shirin zanga zanga akan rashin biyan mafi kankantan albashi na 30,000 a yanzu daga an dawo daga Rivers shugaban kungiyar kwadago wato Ayuba Obba zai sanar da taro na gaggawa inda za mu dau mataki na gaba
comrade Nasiru babban sakatare general
sunana comrade Sikam Talim Shalinga tsohon ma'aikacin ma'aikatar lantarki ta kasa karin kudin mai gaskiya ya zo mana cikin mamaki saboda yanayin yadda al'umma suke ciki yanzu fama da fatara rashin abinci da tsadan kayan masarufi kuma muka lura cewa farashin mai na duniya ya fadi kasa sai kuma muka yi mamaki na cikin kasa mai mako a ce ya yi kasa kuma sai a ce ya yi sama kuma cikin lokaci kankani karin kudin mai na kusan sau biyu ko uku wannan abun ya ba al'umma mamaki da gaske kuma suke cewa wai karin mai da kuma maganan karin wuta da zai shafi talaka ba wannan zance ne saboda duk wani abu na rayuwa da za a yi in aka kara ma wancan naira goma nan akan talaka nan zai zo ya tsaya a matsayina na Sikamta Ali zan mika roko ga shugaban kasa in akwai halin dawowa da shi kasa ya sauka ma al'umma kamar yadda ya alkawali a baya kafin zuwan shi
Professor Helen Adao malamar jami'a kwararriya a fannin tattalin arziki ga abin da take cewa
gaskiya wannan ba lokaci bane wanda ya kamata wannan kudin mai ya faru a Najeriya don saboda hali wanda ake ciki na shi COVID-19 mutane su ga aiki su an yi wata shida ba a zuwan aiki sannan kuma an tashi a kawai gari an tara kudin mai ko me za a yi a Najeriya inda ta fani business ko ma kaman abinci daga kayuka in za ka fita da shi ka kawo birni zuwa wurin kamfani da industry za ka yi amfani ne da mota sannan sannan kuma kowane area ne na sheep production a Nigeria tana son na kai value din meran mu tana kara kasa sannan kuma shi inflation yana kara zaba so wannan hali dai talaka bare da din ba shi karin kudin mai wanda aka yi din nan yana da multiplying effect ne akan kowane area din economy a Nigeria
zai shafi dukkan harkokin tattalin arzikin kowa da kowa
kwarai da gaskiya
shi ko Musa Zubairu mai fashin baki a lamarin yau da kullun gade kalla lamarin
duk sanda wani abu ya shafi man fetur zaka ga hanyoyin sufuri sun kulle kayayyakin abinci sun tashi kayayyakin rayuwa gabaki ɗaya sun tashi to anan ma ba man fetur din kada ya ƙara ba har da kuɗin lantarki an ƙara to kaga zai shafi talakawa nan ya zama to ya ƙara tsada saboda da man fetur ake yi da wuta ake yi amma wannan abu da ake kan gaskiya ya kamata an duba shi yadda ya kamata
sauran rukunin jama'a sun bayyana abin da ke cikin zakatansu
mai suna Danjuma Gyan gaskiya labarin ƙarin mai din nan da muka ji gaskiya abun ya kawo mana abun takeici sosai ni ina roke shugaban kasa ya san cewa kaya suna ƙara kudi ina talaka zai samu biyan bukata mu muna roke shi ya duba waɗannan wuraren domin talaka idan yana samu biyan bukata ya gurgudu sanan zamu ji dadi mulkin shi
tunana Oga Inusa alin wannan mai din da aka ganda cewa gaskiya akwai matsaloli ma da yawa komai a rayuwa ya riga ya canja to ko ne abun nashi zai karu ya kamata gwamnati ya tosaya ma talakawan sa dan talakawan ake mulka ni ina bukatan a duba halin da talaka take ciki yanzu corona nan mun zauna a gida wajen kusan wata mu biyar yanzu ne muke dan farfadowa tukuna kafin har ya kasance wasu mutane ma ba su warware ba tukuna
ya kake ganin wannan al'amari zai shafi talaka batun karin man nan da kudin wutar lantarki
sunana Bashir gaskiya muna neman gwamnati da ta taimaka mu talakawan sa tunda ba mu dade da farfadowa daga wannan cutan corona din ba idan gwamnati ta duba za ta ga cewa lallai talakawan ta suna wahala a kasar nan ka duba yanda abinci suka ta tashi a kasuwa tun kafin mu a ƙara kuɗin man to balantana yanzu an ƙara kawo ko gwamnati kam gaskiya kamata ta tsaya ta duba mana
sunana Alhaji Kubale na Ado Fake shugaban kasa ya kamata ya fahimci ɗan adam na Najeriya halin da muke ciki la habulai daga cikin mutum ɗari masu sana'a in suka fita mutum 95 ba su san wajen da za su je ba mutum 5 ɗin ma in sun je yadda suka kasa haka za su dawo wallahi ina tabbatar maka daga cikin mutane na talakawa ɗin akwai gidajen da ba a abinci san san to ya zame da irin wannan bala'i duk mutumin da ya fita yau ya fita bai samu ba gobe ya fita bai samu ba jibi ya fita bai samu ba wallahi ko me aka ce zai yi saboda haka dan girman Allah dan kasar mu ta zauna lafiya muna kira da shi
Kabir Babio abincin da zaka ci ma wahala ne yanzu wani sai ya tashi a kwana ba zai iya samu abin da zai ci sau uku ba wallahi akwai a masallaje zaka je ka samu koma kasuwanni banda bara wanda ka ganshi ma ba zai iya bara ba amma za da yana bara saboda abin da zai ci ma ya rasa amma yau an waye gari a ce an ƙara kuɗin mai wutan lantarki ƙara da masu walda da masu generator irin masu bada iska a moto da menene din nan duk da shi suke amfani
abin sha'awa shine ƴan Najeriya na sanadar raunin tattalin arziki da ya shafi kasashen duniya to amma a ganin su ƙayin farashi a wannan lokaci bai daidai ba yanzu suna zaman jiran gwamnati ta share masa hawaye a koma yadda ake da sani Shaib Malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
wasan Manchester City biyu Riyad Mahrez da Amaric Laporte sun kamu da cutar coronavirus yanzu haka Mahrez dan kasar Algeria mai shekaru 29 da Laporte dan kasar Faransa mai shekaru 24 suna fuskantar killacewa ne bisa dokokin gwamnatin kasar Burtaniya da na hukumar gasar Premier bayan da wani gwaji da aka yi ya tabbatar da suna dauke da cutar to sai dai kungiyar ta Man City ta ce dukkan yan wasan biyu ba wanda yake da alamun rashin lafiya sakamakon kamuwa da cutar za su kwashe tsawon kwanaki 10 a killace ba tare da sun yi atisayi da kungiyar ba to amma ana fatan za su fito har su sami damar buga wasan farko ta gasar Premier da City din za ta buga da Wolverhampton nan da makonni biyu a ranar 21 ga watan Satumba a ƙarshe kuma shahararren dan wasan kungiyar Barcelona Lionel Messi ya koma filin atisayen kungiyar karon farko a yau Litinin bayan da ya kaurace wa atisayen a fafutukarsa ta yunkurin barin kungiyar wanda bai yi nasara ba babu tabbacin ko Messi yana atisaye ne tare da sauran ƴan wasan kungiyar ko kuma shi kadai. To amma wannan ne karon farko da ya halarci kungiyar tun somawar sabon kocin kungiyar Ronald Koeman. Messi ya kara jaddada bukatar sa ta barin kungiyar, to amma ya zargi shugaban kungiyar Maria Bartomeu da tilasta masa ci gaba da zama, a yayin da babban aminin sa Luis Suarez da kuma Arturo Vidal ake sa ran za su koma kungiyar Juventus ta kasar Italia. A fagen wasan tennis kuma an soke mutum na farko a duniya Novak Djokovic daga gasar US Open da yanzu haka ake fafatawa a kasar Amurka sakamakon cilla kwallo akan alkalin wasa. Djokovic dan kasar Serbia mai shekaru 33 na nuna bacin ransa ne akan cin sa da aka yi a wasan zagayen 16 na gasar da yake fafatawa da dan kasar Spain Pablo Carreño, inda ya ciro kwallon daga cikin aljihunsa cikin bacin rai ya buga ta a bayansa cikin tsautsayi kuma ta daki wata mataimakiyar alkalin wasa a makogoro. Bayan daukan tsawon lokaci ana nazari da tattaunawa, daga bisani aka yanke hukuncin soke shi daga gasar bisa dokokin hukumar wasannin tennis ta Amurka. Sakamakon wannan hukuncin kuma Djokovic zai rasa dukkan makin da ya samu a gasar ta US Open, haka kuma za a ci tararsa ta kudaden da ya lashe a gasar. Kari ga wata tara da kan iya biyo baya dalilin wannan halayya tashi da ta saba doka, tuni da dan wasan ya bayyana matukar nadamar abin da yayi tare da bada hakuri, inda ya ce wannan lamarin ya saka shi cikin mummunan bakin ciki da nadama. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Yanzu kasar India ta zarce kasar Brazil a matsayin kasa ta biyu a duniya a yau masu dauke da cutar corona. Yau Litini, ma'aikatar lafiyar kasar ta bada rahoton samun sabbin kama da cutar wajen 80,802, wanda ya sa adadin masu dauke da cutar a kasar ya karu zuwa sama da miliyan 4.2 tun bayan barkewar cutar. Ta kuma samu karin adadin mace-mace wajen 1,016, wanda ya sa adadin waɗanda cutar ta kashe a kasar ya kai 71,642. Hukumomin China sun daina baiwa 'yan jaridar kasashen waje da ke aiki ma kafafen yada labaran Amurka takardun shaidar izinin aikin jarida na baya-bayanan a ramuwar gayyar da ke faruwa tsakanin Amurka da China game da harkokin tattalin arziki da diplomasiya. 'Yan jaridar da suka rubuta takardun bukatar sabunta izinin aikin jarida mai wa'adin shekara guda, a maimakon haka an ba su takardar izini na wucin gadi da visa mai wa'adin watanni biyu kawai. Kafar labarai ta CNN ta tabbatar cewa ɗaya daga cikin wakilanta, haifafen Amurka David Culver, na ɗaya daga cikin waɗanda wannan shawarar da China ta yanke ta shafa. Manyan 'yan siyasar ƙasar Jamus na kira ga shugabar ƙasar Angela Merkel da ta yi watsi da yarjejeniyar aikin shimfiɗa bututun iskar gas mai suna Nord Stream 2 na biliyoyin daloli, wanda zai haɗa Rasha da Jamus saboda gubar da aka sama ɗan adawar Rasha Alexei Navalny. Suka ce babu yadda za a yi su shiru game da wannan yunkuri na kisa.
Masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. A daidai wannan bagiren muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka ga ɗaukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya, da fatar Allah ya sa mu dace baki ɗaya. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Ka'almasi Garba, da wanda ya daidaita mana sautin shirin, Daniel Brown, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, peace, salam.
cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne yaji gangan jiki ya tsira.